أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا وانا يمتين رانر شاكرا ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijira ta 1438 wadda ta yi daidai da ranar 14 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 22 a cikin karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani da muke yi a cikin suratul Isra a wannan masallaci na Al-Furqan a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan gari namu na Kano Allah ya tsara ya kara mu wannan gari albarka da tsari da kariya yau 19 za muna fuskantar daren 20 saboda haka da daren yau za mu cika daren 10 na tsakiya in Allah ya kai mu gobe za mu shiga daren 10 karshe Allah madaukakin sarki ya ba mu muwafaka da samun lailatul qadr insha Allah abinda za a yi na tsare-tsaren tahajjud da i'tikaf na sanarwa da za a yi insha Allah gobe za a sanar bi idnillah saboda an soma bugowa ana kan tambaya akai tambaya ta farko wannan yace dan Allah ayi min bayani kan daukar wani abu a masallaci ganin cewa masallaci ya wadatu zuwa wani masallacin idan haka kuma zai zama yana da gabadin sata dan Allah a sanar da ni a sharuwa lafiya idan mutum a hakika haka ne duk abin da yake na masallaci za a iya kai shi wani masallacin in ba masallacin nan guda uku ba masallacin Harami da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina da masallacin Baitul Maqdis su ba wani wanda ya daidai da su abinda aka yi wakati gare su ba za a dauke shi a kai shi ga wani masallaci ba sai idan maslaha ce ta hukunta to amma hatta abinda aka sanya a cikin masallacin baka da haƙƙin ka ce zaka dauke shi daga wani masallaci ka kai shi wani masallaci ba tare da izini ba tunda ai akwai asbaqiya akwai wanda ya riga idan alal misali mutane dukkanin su sun cancanci zakka dukkanin su suna da sifar talauci sai aka zo aka bama sale sai kai kuma kana gani bayan sale ya karba ya zama to mallakar kansa sai ka ce ai sallau ma yana da haƙƙi sai ka kwace na sale kace zaka ba mu sallau dan shi ma ya cancanci zakka baka da haƙƙi duk da sai sai da izinin sa tunda ya riga yayi hauzin sa saboda haka abinda aka sa a masallaci ba da haƙƙin afta da shi zuwa ga wani masallaci sai idan wannan masallacin ya wadata gare shi ya zama to ba shi da buƙatar sa to za a iya wannan bisa ka'idar waqafi za a iya mayar da shi ya zuwa ga wakafin da ya fi kusa da ma'anar sa shine a kai shi wani masallaci din amma wannan ba naka bane kai kai tasarrufin kanka dan ka zo alal misali kaga alqur'ani wadatattu a masallaci irin na alfurqan ko masallacin ungo ku babu alqur'ani sai kai tasarrufi ka ce bari ka dauka ka je ka kai masallacin su a'a sai ka tambayi wanda yake kula da wannan wakafin domin kowanne wakafi akwai annazir wanda yake kula da shi yana daya daga cikin sharuɗan wakafi ta sanya masa mai kula da shi sai ka tambayi mai kula da shi idan shi kuma mai kula da shi ya ga ta fuskar maslaha wannan ya dace to zai iya baka amma ba ka sarrufi ba ka yi tasarrufi da kanka ba in kai ka kai ta'addanci kai ta'addanci kuma kana da laifi sai dai shi wanda ya bayar na lada yana da ladan sa sawa'un yana nan ko yana wancan masallacin amma kai kuma kana da laifin ta'addanci da kai shin malam menene hukuncin mace yayin da take yin takaba to lokacin da mijinta ya rasu shin ya halatta ta je makaranta ko wani kwanakin baya ya rubuta da kyau da haka ya kamata a rayar da da haka ake rubuta Hausar mu ake ma da harfan Larabci kamar yadda ake rubuta Urdu a Farisi wannan yace ina da mota ta haya abinda nake samu ina dan ajewa har ya kai kamar liyan daya ya kai shekara daya ya ga kashi ya kasance idan abin da ka mallaka kenan miliyan 1 ba ta fi nisabi ba idan wanda ka idan abin da kake samu kenan kuma wanda kake ajewa shine wannan miliyan 1 din baka da wani kudi da kake samu ta wata hanyar to babu zakka akan ka amma idan ka hada da wannan miliyan 1 za su kai nisabi wanda kusan yazo miliyan 1 ne da 150 miliyan 1 da 150 da yan kai yana tashi yana raguwa jama'a duk mutumin da zai fitar da zakka abu ne wanda yake mai sauki zai iya yi dan ya san nisabi a ran da zai fitar da zakka ya tambayi kudin farashin gol yanda ake sayar da gol a kasuwar gol a garin Kano ko a garin da yake ya nemi farashin sabon gari farashin kasuwar Rimi farashin Kam in ya hada su uku sai ya dauki tsakatsaki abin da yake shine farashi na tsakatsaki wannan farashin da aka gaya mata sai yayi sau 85 da shi alal misali an ce masa farashin gol yanzu gram 1015 ne to sai ya buga 1015 ko farashin ba wai farashin da kai in ka kai gol za ka saya daga wajenka ba kai in ka tashi saya a nawa za ka saya shine farashin da za ka karba idan 1015 ne 1015 ina masu na 1015 to 85 na 1.75 to miliyan 1 da 275 wannan misali ne ba wai cewa ne haka yake ba amma dangane da cewa wai ana batun wato akwai farashin Saudiya akwai na Dubai bakira ake bi ba bakira ake bi ba wannan takrib ne na kusantarwa ne saboda su masu gol din za su gaya maka ga yanda farashin gol yake mafi abin da yake tabbas wanda haioi na biyan zakka suke bi suna bin farashin gol a kasuwar duniya wanda a kowane sakan za a iya gaya maka kuma akwai akwai application akwai app web app gold and silver prices app ne zaka sa shi a cikin android ɗinka in kana da android ko abin nan iOS ɗin wannan apple da shi zai gaya maka farashin gold a koyaushe ko farashin gold ɗin nan zai mayar maka da shi ana bayar da shi ne a troy ounce amma suna mayar da shi zuwa farashin gram to idan ka samu farashin gram na gol zai baka shi a dala ne to sai ka ga farashin dala inda ake sayar da ita a kasuwa shi kuma nawa ne sai ka gani wannan abin da ka samu sai kai 85 saboda nisabin zakka gram 85 ne na zinari gram 85 ne saboda haka in kana so ka san farashin ka san nisabi nawa ne sai ka ga nawa ne kudin gram 85 na gol a ranar da za ka fitar da zakka saboda haka wannan kamar yadda na ambata idan wannan shine kudin da mutum ya mallaka babu zakka a kansa sannan wannan yace Allah ya jadaran malam amin tambaya ta shine sunan surorin alqur'ani suma saukar da su aka yi Allah ya saka da alkhairi amin surorin alqur'ani waɗansu saukar da su aka yi waɗansu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa musu suna kuma sahabbai suka yi ijma'i a kansu waɗansu kuma sahabbai ne suka yi ijma'i a kansu amma kowace sura kamar yadda ya zo a cikin hadisin zaid hadisin rubutun wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kan ce ku sanya wannan ayar a surar da ake ambaton kaza da kaza a surar da ake ambaton kaza da kaza amma kaga daga cikin surorin akwai wanda Allah ne ya ambata musu suna kamar Fatiha ya kira ta sab'ul masani walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim an ce sab'an minal masani ita ce Fatiha wannan suna ne da Allah madaukakin sarki ne ya bata amma sauran annabi sallallahu alaihi wasallam shi yakan ambata musu sunaye kuma sahabbai su yi ijma'i akan wannan shine sunan surar kamar yanda aka ambata su aka rubuta kamar yanda suke a cikin wajen qurra'u makarantan alqur'ani naqali ne bit tawatur tawatur aka nakalto shi daga wajen makaranta alqur'ani wanda suka ji tunda wanda suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai akwai makaranta shahararru su kuma wayannan makaranta su kuma tabi'ai suka yi karatu daga wajen su tabi'ai kuma aka samu tabi'u tabi'in suka yi karatu a wajen su har aka samu a'immatul qira'a waɗanda ake riwayar alqur'ani daga gare su to waɗannan surori imma alqur'ani wa imma hadisi wa imma ijma'in al'umma wanda ijma'in ne ya faro tun daga lokacin sahabbai ba duk kowace sura ce Allah ne sallallahu Allah ne jalla wa ala ya ambaci cewa ga sunanta ba wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam ilimi da daraja tambaya ta ta farko ni sana'a ta yi wa manoma hidima wato agricultural services kamar tantan da kayan gona ya halarta manomi ya bani ladan amfanin gona ko kuma a yi tsadan ladan tun kafin girbi eh ya danganta wani irin ladan amfanin gona idan ladan sananne ne ya halarta yace al misali zai baka a buhu zai baka buhu biyar na shinkafa shinkafa nau'i kaza ba tare ba sai lalle ya ayyana cewa wannan shinkafar da za ta zo a cikin wannan gonar ba in ba ta zo fa wannan ya zama to garar in yayi ya halatta kai wannan amma kuma ya halatta ya zama to da kudi amma dole ku yi da wajewa tun kafin nan amma idan kun yi ne akan cewa zai ba ka juz'in abin da yake fitowa da shi juz'in abin da yake fitowa da shi na aikin to wannan kun yi ne akan wato almuzara'a muzara'a kuma ta halatta muzara'a ta halatta shine gona ta sace iri naka ne kai kuma aiki naka ne aiki naka ne kuma a fadi irin nau'in aikin da zaka yi to wannan kiyasan akan mudaraba wannan ya halatta shi ma kace idan aka yi girbi duk abinda aka samu kashi 1 cikin 3 nawa ne kashi 2 cikin 3 naka ne kai mai gona da iri to ya halatta wannan sai zama to ka dauki wannan ba ijara kai ba ba haya ka bashi ba ka bada aiki ne wanda yake itace gudumawarka a cikin wannan hadin gwiwa da kuka yi to idan abinda aka samu idan an samu duk kowanne ya samu alkhairi idan masifa ta zo ba a samu ba kowanne yayi asara to kaga babu zancen cutarwa babu cuta shi bai cutar ba ba a cutar da shi ba amma idan yana idan ba shi da niyyar daukan kasada to sai ya ce sai ayi tsada ta zamanto ijara saboda ka ya danganta da irin ittifaqiyar da aka yawanci abin da yake cutar wajen mu'amala rashin wato tahrirul uqud tantance wato kulla cinikayya kulla mu'amala dukkan mu'amala dole a kullata a bisa akadi tunda Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku wanda suka imani wato ku cika alkawarin da kuka kulla to a kulla tun farko idan haya ne ijara ta zamanto an san abin da za a bashi an ayyana kuma farashin imma da kuɗi wa imma da amfanin gona idan kuma ba ijara bace hadin gwiwa ne ta zamanto muzara'a to wannan ya halatta shi ma ayi shi kuma ya samu kaso na ribar da aka samu sannan tambaya ta biyu menene nisabin kayan lambu kamar su kankana da sauran vegetables to kankana da sauran vegetables babu zakka akan su a matabar Imam Malik sabanin matabar Imam Abu Hanifa sabanin kuma abinda malaman zamanin nan da yawa suka rinjayar kamar su Sheikh Yusuf Al-Qardawi Allah ya kara masa lafiya Malik ya kirawo mutane ya ce ya tambayi mutane da suke noman kayan marmari da kayan lambu ya tambaye su shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karban zakka a lambunku suka ce iyayensu da kakanninsu sahabbai ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba karban zakka daga wajensu ba wannan shine dalilin Malik amalu ahli al-Madina kuma wannan al-amalu naqli ne abinda aka gaje shi iyaye da kakanni daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kankana babu zakkar noma a cikin ta shi yasa din ba za ka iya cewa meye nisabin ta ba shi yasa imam abu hanifa shi babu nisabi a wajensa imam abu hanifa da yace a fitar mar da kankana zakka ba shi da iskal ya dace da asalin sa shi babu nisabi wajen zakka qaliluhu wa kathiruhu sai an fitar masa da zakka tunda Allah ta'ala ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bayar da haƙin sa ranar girbi saboda haka bai yi taqyidin sa da nisabi ba kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ku bayar daga abinda muka fitar muku daga ƙasa bai kayyade ba saboda haka kayyadewa ƙari ne a cikin nassi kuma ƙari a cikin nassi shafa hukunci ne kuma Qur'ani ba za a shafa hukuncin sa ba da hadisi a wajen Imam Abu Hanifa saboda haka hadisan da suka zo na cewa laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa babu sadaka babu zakka akan abinda bai kai wusuqi biyar ba Imam Abu Hanifa bai aiki da waɗannan hadisai ba dan haka masu noman rani a tumatur alkama afwan tumatur albasa kankana karas karkace gida har albasa ana ajiye ta na ba kayan lambuci ba abinci bace kayan lambuci a wajen malik duk kayan lambu babu zakka akan su Na'am. Tsabar iri ai ba abinci bane. Tsabar iri ba abinci bane. Su amma kaga ka fitar musu da zakkar dukiya. Ba za ka fitar na'am. In zakkar kuɗi ce sai ka fitar. Kamar mutum yana noman kankana, yana noman albasa. Zai fitar da zakka. Yana in yayi noman zai sayar da albasa ne. To da kuɗin da yake da shi da albasar sai ai mata kuɗi nawa ne kuɗin ta? Sai ya fitar da zakka. An fahimta in sun kai nisabi in ya hada su tare da kudin sa in sun kai nisabi tunda kasuwanci yake da su zakkar kasuwanci ne zakkar ba zakkar amfanin gona ba saboda haka waɗanda suke cewar suna kula da haƙƙin talakawa ne dan haka suka ce dole a bada zakka a kan su haƙƙin talakawa zai fito ta wata hanya shine ta hanyar zakkar kayan amfanin gona na'am to shikenan sauran tambayoyin sai Allah ya taimaka da ku rike su Na'am kafin mu fara karatu Allah akwai sanarwa san watannin baya an yi tsarin N power tsarin baya tsarin da aka yi da aka fitar da gwamnatin tarayya ta fitar da shi na samun ma matasa aiki wanda muke ta kuka akan cewar ƴan uwan mu musulmi a jihohin arewa ba su ci gajiyar abun ba dan an je an sanya waɗansu waɗanda suke ba ƴan asalin jihar ba sun je sun cike da sunan ƴan jihar sun ci nasu a cikin jihar kuma sun zo sun ci na jihohinmu wanda muka ce akwai saken gwamnatin tarayya da sauransu to alhamdulillah wanda take kula da abun ƴar Kano ce kuma ta tun sati biyu da ya wuce ta turo da sanarwa ta sake tunatarwa jiya akan cewar an bude wannan portal din ana zuwa ana rijista kuma waɗansu ina jin za su lura na tura ma waɗansu group ta WhatsApp ta bayanin an bude ta fuskar aikin noma ta koyarwa da kuma ta harkar likitanci dan haka jama'a a Zabura duk waɗanda suka san ba su da aiki suna zaune su je wurin kafe su je su kuma kamar yanda wancan lokacin da aka yi aka taimaka a nan al-Furqan ta hanyar wato ba da dama ba da la'a wato wajen registration din ta hanyar ba da internet access yanda za a iya shiga ta internet a registration din insha Allah za mu ga office din wajen registration an ga hidimar da za a kaddamar ma samari masu bukata jama'a ya kamata a tayar da wato azabura ai abin da zai amfane mu rashin aikin nan bala'i ne ga al'umma baki daya masifa ce ta zo mana saboda ka duk abin da zai maganta mana ya kamata azabura aje ai kuma abin nan fa an za a fitar da shi ne daga kudin da kudi ne na al'umma ko babu wani abu wanda yake na hali na shari'a da yazo ba tsarin riba bane rijista zaka in Allah ya sa ka cika sharadin a baka sannan ko muna kira ga gwamnatocin jiha yi abin da waɗansu gwamnatoci suka yi yanzu kamar gwamnatin Bauchi a wancan karan da aka yi gwamnan da kansa ya tsaya ya ga kan cewa sai lalle ɗan Bauchi sun samu shi yasa musu ƴaƴan Bauchi wajen kusan 40,000 suka samu ba a wancan karan da aka yi mutanen Bauchi wajen kusan 40,000 saboda gwamnan ya tsaya da kansa ya sa ido saboda haka lalle gwamnatocin jiha su mai da hankali domin gwamnatin tarayya jami'an gwamnatin tarayya abinda suka koka yayin da ake magana a cikin hudu ba su ga kamar an soke su ne suke bayanin cewa laifin ba nasu bane yawan laifin daga gwamnatocin jihohi ne su ne ba su mai da hankali akan abin ba akan ganin kan cewa sun tabbatar wato ƴan jihar su samu dan haka muna kira ga gwamnatocin jihohin mu na musulmi su mai da hankali akan wannan al'amari domin abinda yasa aka kai su wajen kenan an kai su wajen ne dan su kiyaye haƙƙin al'umma abinda yake zai tabbatar da maslaha ga al'umma su samu ma al'umma abinda yake zai kawar da barna a gare su kawar da shi ga al'umma sannan kuma kada mu kada mu sake mu tashi haƙƙin mu je ne dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da mu akan aiki amma mun wato muna da son hutu ba mu da son aiki sai kaga abin nan amma ko muna son cin amfani amma ko ba ma son mu bayar da karfin mu dan mu samu amfani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya sanya albarkar al'ummar sa a lokacin jijjifi a safiya da wuri amma nan da wuri zaka tashi kana ta yawo a cikin garin Kano kowa ya rufe kantin sa ya rufe wajen sana'ar sa yana hutawa lokacin da Allah yake raba arziki lokacin da Allah ya sanya albarka kuma lokacin din muna kwance muna ta bacci abin mu saboda ne saboda muna son hutu amma ka je wajen waɗanda suke ba musulmi ba ka je irin jihar Edo jihar Lagos jihar Ogun ka gani karfe 4 na asuba mutane suna walda suna dukan karfe sun fito suna neman abin da zasu ci kuma kamar yadda muka karanta jiya a tafsiri kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula min ata'i rabbi Allah yana cikin kyautarsa da wannan kyautar Allah ba haramtacciya bace yace ba zai ba mu kafirai ba duk wanda yake kokari Allah zai bashi ma nuridu liman nasha kamar yadda Allah ta'ala yace ma nasha'u liman nurid abinda muka so ga wanda muka so to ka gani wanda yayi mai kokarin ba lalle ne ka samu zaka samu gurgurda irin afiya abinda Allah yake to saboda haka wanda kuma bai yi ba fa ka gani ba a maganar sa saboda haka mu dama wannan abin da ne ta cewa a tuna min kenan ni na saukar da amanar da take kaina na sanar da jama'a da wanda suke nan da wanda kuma za su ji waɗanda ba sa nan wanda sun saba suna ji Allah kuma ya sa mu dace Allah ya bude kofofin arzikinsa da kofofin falalarsa ga al'ummar mu baki daya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
نعم الله يقول لا تجعل مع الله إلها آخر كذا كثنيا أبن بوتا تارد الله فتقعد مذموما مخذولا sai ka koma wato sai ka zamanto madmuman abin zargi makhzulan abin tabarwa ba shi da wanda zai taimaka masa ko kuma fataqauda sai ka tabbata na ma'anar wato fatasbuta ka zamanto ka dawwama ka tabbata madmuman abin zargi makhzulan tababbe wanda ba shi da wanda zai taimaka masa Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan ne ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da khitabin amma maqsudi wato al'ummarsa da duk wanda yake ake yin masa zance da wannan alqur'ani ko kuma khitabi ne ga kai wanda ake karanta maka alqur'ani ake ce maka la taj'al ma Allahi ilahan akhar kada ka sanya wani abun bauta tare da Allah wannan hani ne ga shirka domin nuna kan cewar mabudin dukkan alkhairi da mabudin dukkan nasara a rayuwa shine tsarkake zuciya daga shirka domin shine gyaran zuci abinda zai gyara zuciyarka ya gyara tunaninka ya saita tunaninka to shine abinda zai sanya ka a hanyar tsira duniya da lahira ko babu abinda kake bukata mutum yake bukata da zai saita tunaninsa ya wanke kwakwalwarsa irin ya tsarkake zuci irin a tsarkake zuciyarsa daga shirka domin shirka ita ce mabudin dukkan asara in baka yi haka ba a ce in kai haka ka sanya wani abun bauta tare da Allah to zaka tabbata abun zargi dukkan mai hankali zai rinka zargin ka domin zai ga kan cewa ka kalaru da abin da ba zai amfana maka komai ba kamar yanda ka kalaru da abin da ba zai amfana maka komai ba abin da yake mai hankali ba zai yi ba qala ta'buduna ma tanhitun kuna bauta ma abin da kuka sassaka ne mai hankali zai san cewa wannan wauta ce sannan kuma zaka zamanto abin zargi a wajen Allah jalla wa ala kamar yanda dukkan shari'o'in musulunci shari'o'in Allah suna zargin shirka saboda haka zaka zamanto abin zargi wajen bayin Allah masu hankali abin zargi wajen Allah mahalicci sannan kuma ka zamanto mahzul al-mahzul shine wanda yake yayin da yake bukatar a taimake shi ya rasa wanda zai taimake shi shine al-mahzul wanda aka tabar da shi inil mar'u maytan bin qida'i hayatihi walakin bi an yubqa alayhi wa yukhzala mutum ba mutuwa yake ba idan rayuwarsa ta kare mutuwa ta hakika shine a cuci mutum ya zamanto an tabar da shi babu mai taimakon sa kana raye amma matacce ne to shine halin wanda yayin shirka zai zamanto mahzul domin waɗanda ya laru da su ba za su iya taimaka masa ba إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين wanda kuke kira ba Allah ba bayi ne kamar ku kira su su taimake ku in kuna da gaskiya kuma Allah ta'ala yace in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum in kun kira su ba za su ji ku ba in ma sun ji ku ba za su amsa muku ba sannan ranar al-qiyama su kafirce muku da shirkar da kuka yi musu kuma haka dalika Allah madaukakin sarki yace dalika bi anna Allah maula alladina amanu wa anna alkafirina la maula lahum wannan saboda Allah shine mai taimakon mu'minai kafirai ko ba su da mataimaki shi yasa lokacin da aka gama yakin Uhud Abu Sufyan ya kirawo sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sunan Abu Bakar ya ji shiru ya kira sunan Umar ya ji shiru sai ya farin ciki yace lana hubal wala hubal lakum muna da hubal ba ku da hubal kaji wai hubal kaji ma daga sunan ma ka san wani banza ne muna da hubal ba ku da hubal to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kishi ga Allah da aka faɗi nasa da Abu Bakar da Umar yace kar ku amsa musu amma da aka ce an kira hubal ku ba ku da hubal sai ce ku yi musu raddi suka ce me zamu ce musu ya rasulullah ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allah ne maulan mu ba ku da maula Allah ne mataimakin mu ku ba ku da mataimaki sai suka rasa abin da za su ce saboda sun san da hubal din da ba hubal din ba duk ga baki ɗaya da Allah ne saboda haka wannan isa bayani to shine ka gama anar mahzul din kenan ba su da maula ba su da mai taimakon su to da wannan aka nuna mana asalin tauhidi shine asasin gyaran zukata tauhidi asasin gyaran al'umma da gyaran mutane shine tauhidi na'am
wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
نعم wannan shine wato bayanin cewar inna hadha alquran yana daga cikin bayanin inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwa da kuma cewar kamar yanda Allah ya bama annabi Musa wa atina Musa alkitaba waj'alnahu hudan li bani isra'il to Allah yake ya bama kuma ya fada alqurani cewa shi shiriyar da alqurani yake sanya al'umar da aka bama wannan alqurani ita ce alaqwa mafi miƙewa daga duk wata shiriya wanda take kafinta to shine Allah madaukakin sarki ya kawo jerin gwanan hukunce hukunce domin kyautata dan adam da kyautata al'umar da zai gina waɗannan umarce umarce da za su zo nan gaba a cikin waɗannan ayoyi guda 15 tamkar yanda Allah ya bama annabi Musa umarce umarce da ya bashi a Taurat guda 10 wanda suka shahara da cewar wajibai 10 10 commandments umarci wato umarni 10 da Allah ya bama annabi Musa wanda bani Isra'ila suke tutiya da shi cewa su ne kadai a cikin wata al'umma wanda suka samu wannan wato umarni guda 10 daga Allah wanda shine mabudin falahi a gare su to Allah madaukakin sarki dan ya nuna ma cewar wannan al'umma da tazo ta tsara al'ummar bani Isra'ila saboda haka tun kaho da suke da kan cewa su ne da ilimi su ne matattarar shari'a sune mahallu nazarillahi sune wanda Allah yake kallo har ya ba su shiriya ga al'umar da take tafi gata a wajen Allah ya tara musu a umarnin ma da ya ba su sai ya cika musu saboda haka umarni 15 haka Allah ya kawo su kuma ya fade su ya bude su da cewa waqaba rabbuka ubangijinka yayi umarni wato ya lizimta ya zartar yayi dikiri wato domin Allah shine mai yin wannan shine mai ikon yin wannan ya hukunta Allah ta'budu illa iyyahu cewa kada ku bauta ma kowa face shi wabil walidaini ihsana kuma ku kyautata ma iyaye imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma idan girma idan wato ɗayan su ko duk su biyu suka cimma girma ayaye wato a tare da kai fala taqul lahumu uffin kada ka gaya musu uffan wato kada ka gaya musu kada ka ce musu tir kada ka ce musu kash kada ka ce musu affafai duk wannan ma'anar uf kenan a larabci duk wannan ta kunshi waɗannan kalmomi na Hausa duk sun kunshi abinda uf ta kunsa wala tanharhuma kada ka daka musu tsawa wa qul lahumu qawlan karima ka gaya musu magana ta tausasawa da girmamawa واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كتوسا ساموس جانبنك نكسكنشي سبود رحمة واتو كي كسكنشي غريسو كي توالؤ غريسو ننون كسكنشي كمر يدى واتو سنسو إذن يجد سنسن دي فيش كارفي واند دي حالة كدشي سيه جاسوما سنكوي دا فكا في كنسا واتو ياي سرندا واتو ياي أبنا ياي لدب ياني كويا ياي لدب yayi ladan wato babu zancen wani girman kai ko nuna isa a gare shi to haka zaka sunkui da kai gare su da rashin nuna isa da nuna kaskanci a gare su saboda wannan nuna kaskanci ya zama to minar rahma na daga jin kai wato ba dan nuna kai haka ba dan cewar dan wato ka huta daga basifa ba ba dan kuma kana san ba dan mudahana ba wato ka san choose din in ba ai masa wannan ba ba za a zauna ba za ka samu abin da kake so daga wajensa ba irin yaran ɗan zamani ko haka suke cewa choose ko eh bidaci ba to dan rahama dan jin kai zakai musu wannan kaskancin sun cancanci ka ji kansu ba dan kana neman wata maslaha daga gare su ba min arrahma saboda rahama wa qur rabbi irhamhuma kuma kace ya ubangiji na ka ji kansu kama rabbayani saghira kai rahama a gare su kamar yanda suka rene ni ina yaro suka nuna min rahama rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ubangijinku shine mafi sani da abin da ke cikin rayukanku in takunu salihin idan kun kasance salihai fa innahu kana lil awabina ghafura to lalle shi Allah ya tabbata ya kasance mai yawan gafara ne ga waɗanda suke yawan komawa zuwa gare shi wannan ita ce shine umarni guda biyu anan umarni na farko shine Allah ta'budu illa iyyahu kada ku bauta ma kowa sai shi tauhidi domin shine asasin dukkan wato dukkan gyara dukkan gyara idan babu kadaita Allah da bauta ba gyara bane dukkan adalci da aka ce za a yi dukkan ci gaba da aka ce za a kawo idan babu tabbatar da haƙƙin bauta ga Allah wa tsatsi ne domin an manta da Allah duk wanda ya manta da Allah kuwa to haƙiƙa duk wanda ya manta da Allah ya hana Allah haƙƙinsa to ya zamanto babban azzalimi duk abin da yace yayi dukkansa tsatacce ne duk adalcinsa zalunci ne domin ya zalunci Allah umarni na farko kenan na biyu shine ihsani ga iyaye kyautatawa al ihsan shine nufin ihsan shi Allah ba za ka yi masa ihsani ba saboda shi yasa bai ce ka yi masa ihsani ba amma shi Allah shi yafi cancantar ta nuna godiya gare shi domin wannan abubuwan wato biyar da kyautata haƙƙin iyaye bayan haƙƙin Allah shine dalilin zaman mutum mai godiya domin wanda ya zamanto bai bauta ma Allah ba bai gode ma Allah ba kuma Allah shine sababin samuwarsa wanda bai gode ma Allah ba duk godiyar da ya nuna yayi ma wani bani Adam ragaggiya ce domin bai gode ma wanda ya kowa cancantar ya gode masa ba shine wanda ya samar da shi to shi ko Allah godiyarsa ba ta hanyar yi masa ihsani bane ba ta hanyar yi masa ihsani bane dan baya bukatar ka godiya ga Allah shine ka bauta masa ka yadda shine mahaliccinka ka yadda shi zaka so ka yadda shi zaka kaskantar da kai ka mika wuya gare shi ka sallama ma al'amarinsa ka nemi yardarsa a kowane hali tare da soyayya to wannan shine ka ba ma Allah haƙƙinka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin Mu'adh yace atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah kun san me ka san menene haƙƙin Allah akan bayi me haƙƙin bayi akan Allah yace Allah da manzonsa sun fi sani yace haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa kada su tarayya da shi a cikin bauta haƙƙin bayi akan Allah shine duk wanda ya bauta masa bai yi tarayya da shi da wani a cikin bauta ba kada ya azabtar da shi a cikin wuta to wanda ya ba mu Allah haƙƙi shine wannan haƙƙin Allah to amma iyaye su ne sababi na samuwarka a duniya ko tunda Allah bai samar da kai ya duro da kai daga sama ba ya sanya sababi ta hanyar su ka zo su suka haɗu suka ɗau har aka samu cikinka har aka haife ka saboda haka su ne sababi na samuwarka a duniya don haka a cikin halitta bayan Allah a cikin halitta ba wanda za ka nuna godiya ga ni'imar ga wato ga ihsanin da ya maka irin iyaye domin su ne sababin samuwarka idan Allah shi ne mai samar da kai to kuma Allah ya sanya iyaye su ne sababin da ta hanyar su ka samu don haka sai Allah ya haɗa haƙƙinsu tare da haƙƙinsa yace anishkurli wali walidayka ku gode min kuma ka gode ma iyayenka domin duk wanda bayan godiyar Allah da bauta to sai kuma godiyar iyaye da ihsani domin wanda bai gode ma iyaye ba to wannan shine ainihin butulu ba zai taɓa gode ma mutane ba ba zai taɓa gode ma mutane ba kuma ɗabi'ar mutane Allah ya gina a cikin ɗabi'ar ɗan Adam kan cewar godiya sifa ce kyakkyawa butulci mummunar sifa ce mai gode ma mutane ana sansa ana ganin mutumin kirki ne butulu ba wanda yake sansa ba wanda yake so ya mu'amala da shi me za ka yi da wani butulu haka zaka ji ana cewa duk a cikin dabi'ar dan adam Allah ya sanya to dan haka Allah ya nuna mana godiya ga iyaye kuma ka duba ka gani duk wanda yake baya kyauta ta ma iyayensa to zaka same shi zaka same shi wato zaka same shi karkatacce ne daga kyakkyawar dabi'a karkatacce ne daga kyautatawa duk kyautatawa idan zai yi zai kyautatawa ne don maslahar kanta amma yace zai kyautata dan yana nufin ihsani dan yana nufin ya kyautata bai san shi ba domin kansa kawai ya sani duk wanda baya kyautata ma iyayensa to zaka same shi wato abin nan wanda ba wanda bai san kowa ba sai kanta kamar wanda ake cewa bunsuru wanda ake cewa dan akuya ko shine wanda bai san kowa ba sai kansa to haka zaka wanda baya gode ma iyaye haka yake dan haka mabudin gode ma jama'a gode ma al'umma gode ma bayin Allah shine godiya ga iyaye to sai shi yasa Allah ya biyar da shi a matsayi na biyu gode ma iyaye gode ma iyaye Allah madaukakin sarki ya ya ambaci gode musu anan wanda ya hada dukkan abin da yake nufin alkhairi ne a gare su sannan ya kawo shi a dunkule sannan ya kawo shi bi tafsil imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma idan suka kai girma a wajenka wato suka zamanto tsofaffi a gabanka ko dusu su biyu imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma ɗayan su ne ya kai girman ko dusu biyun ne suka kai girman ma'ana ɗayan su shine yake tare da kai ɗayan ya rasu ko kuma ɗayan su ya kai girma ɗayan bai kai girma ba ko kuma duk su biyun sun kai girma wato a kowane hali dai in suka kai halin girma to ka zamanto ihsanin naka na musamman ne ihsanin da ake so a lokacin nan shine duk abinda zai sanya su ji nauyinka kada kai saboda su iyaye ba abinda suke so irin abinda zai amfane ka dan haka suna idan suka a lokacin da suke cikin raunin su yayin da suka kai girma suna da bukata amma kuma a wannan lokaci saboda girma da rauni ya zo musu sun fi komai rauni to suna da jin nauyi dan haka duk abin da zai sanya su ji nauyinka ka kawar da shi domin suna a lokacin suka fi bukatarka sai su zamanto suna cikin bukatar ba za su iya gaya maka ba saboda suna jin tsoronka to kar ka yadda ka sa su a cikin wannan hali ta yaya za ka yi yace fala ka qul lahum uff kada ka gaya musu uff asalin ma'anar uff ita ce daudar da take karkashin farci wanda za ka yi haka ka cire ta wato ka nuna kash wannan daudar to duk wani abu wanda zaka nuna musu kan cewar damuwa ce a gare ka komai kankantar wannan damuwar kada kai wato wannan at-tanbihu bil adna anil a'la da nuna mafi kankantar abu na idaya kada ka nuna musu ko da irin ka ce da kalma ce ka ce kai su ce maka kai abu ka ce o ko kash ka ce affa fai wato an yi dazu yanzu ma an sake affa fairata wato baka ce ba za ka yi ba amma abin ya yi yawa kada ka faɗi wannan domin daga ka faɗi wannan saboda hasasiyarsu da rahamarsu sai ce to ba mu san kuma yaya zai amsa mana ba ga maganinmu ya ƙare ga abincinmu ya ƙare ba wanda zai kai ni ban san yaya zai ba wataƙila yana da abubuwa zai ce na fito da shi daga meeting zai ce yana da appointment na sa shi zai yi latti kada kai wannan wala tanharhuma kada ka daka musu tsawa to kaga an fara da mafi kaskanci zuwa ga mafi muni wala tanharhuma wato shine at-tabaj wato al-intihar shine kai mutun tsawa ka tare shi saboda a lokacin nan suna da rauni sai ka ce ai gigin tsufa ya zo musu sai an yi musu haka za a zauna da su lafiya Allah yake kada kai wannan ka ji fa Allah ne fa yake faɗa fa a alqur'ani Allah yake faɗan waɗannan ka ji irin wannan tafsili da Allah yake saboda girman haƙƙin shi ai dama ai dai yana afkuwa din ne sannan Allah ta'ala yace kaga bayan ya hana wannan sai kuma ya umarni yace wa qullahuma qawlan karima ka gaya musu magana magana ta alkar wato alkaram alkaram shine girma magana ta girmamawa da tausasawa ka san magana ta girma magana ta girma wanda kake neman abu a wajen sa ka je kai yar murya to a lokacin nan baka neman komai a wajen su amma haka zaka je kai musu yar murya kamar duk duniyar nan kake nema a wajen su kware ku duk duniya kake nema a wajen su domin aljannar ka tana cikin yardar su yardar Allah da kake nema tana cikin yardar su to kaga da aka zo da hani sai kuma aka zo da umarni to a cikin nan abinda ake ce ma wato mafhumul aw shine malaman usul suke kira wato al mafhum al aulawi yayin da aka ce wa fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma kaga a magana kenan domin ba ai Allah bai ce kada ka dake su ba ko bai ce kada ka zage su ba amma da ya faɗi wannan bai wadatar ba yace kada kai ajina ballantana ka je kai abin da yafi shi yace kada ka ce musu kaico kada ka ce musu tir ballantana ka zage su ballantana ka hantare su ballantana ka dake su kuma akwai waɗanda suke dukan iyayen su Allah ka kiyaye mu to wannan susu biyu kenan idan suka gamanto susu biyu ne yaya haƙin yake tsakanin iyaye idan haƙin su ya gamanto ya ci karo da juna haƙin uba da haƙin uwa dukkanin su nan an ce kai musu ko in su in sun kai girma ko in ɗayan su ya kai girma to idan ya gamanto cewar ba za ka iya musu duk su tare ba sai ka yi na wani kabar na wani yaya za ka yi ka'ida a nan shi ne yadda ake ma dalilai na shari'a idan suka zo suka yi hannun riga da dubin za ka yi aiki daidai gwargwado aljamu wa ulamina tarjih ko? Malam Ridwan aljamu wa ulamina tarjih ka haɗa dalilai ya fi bisa kairin jayi ka haɗa maslaha biyu ya fi ka ɗauki ɗayar ka bar ɗayar ka bi su duk da baki ɗaya ka yardar da su ya fi bisa ka ce ɗaya za ka ɗauka ka bar ɗayar tare da cewa idan suka haɗu ya zamanto cewa ba yadda za a yi ka haɗa dubiyun kai musu dole kai ka rinjayar da ɗaya to a nan wajen malamai sun yi saɓani waɗansu sun ce ka rinjayar da haƙƙin uwa a bisa haƙƙin uba kuma wannan yana da dalili a cikin hadisin Abu Shurayh Al-Ka'abi a cikin Bukhari wanda a hadisin Abu Huraira kai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambaye shi man ahaqqun nasi bi husni sahabati wane ne yafi cancanta da kyautata zamantakewata da shi ya rasulullah yace ummuka yace thumma man thumma ummuka thumma man thumma ummuka sai da ya faɗi ummu sau hudu yace thumma man yace thumma abuka sannan mahaifinka to da haka aka ce uwa tana da kashi uku cikin hudu na bir 75% uba yana da 25% kashi ɗaya cikin hudu an tambayi Malik kamar yadda ya zo a cikin mudawwana mutum ne ubansa yana Sudan shi kuma yana Madina tare da uwarsa sai rubuta masa wasiƙa taho wajena a Sudan sai uwar ta ce ba za ta je ba sai aka tambayi Malik yaya zai yi yace ya tambaye shi yaya zan yi ba shi yasa ai wato Malik da nace yaya zai yi sai na tuno ba haka Malik ba haka yake ba cewa yayi yaya zan yi dan Malik ba a zuwa masa da irin wannan a ce wani ne yayi haka shi Malik ana zuwa masa da waƙi ne ba a ce masa ba a kawo masa da araita yace tafi can Iraq ka tambaye su da araitarka ba wasa baya wasa da ilimi Malik sai yace yaya zan yi shine abin ya faru a gare shi yace afi abaka wala ta'fi ummak yace afi ummaka wala ta'fi abaka ka bi uwarka kada ka saba ma ubanka kabi ya zai ya bi uwarsa ko bai saba kuma kada ya saba ma ubansa ubansa yace ya taho Sudan uwar ta ce karkaje kuma yace kabita kuma karka saba ma uban na'am sai ya tausa saka ya gamsar da ita yanda zai tafi. Abinda Qarafi yace kenan, yace ya gamsar da uwar, ya bi dukkan hanyoyin da zai sanya ta ta yadda ya tafi wajen ubansa. Shine kaga shine aljam'u aula min at-tarjih kenan, ka samu dukkan maslahar guda biyu. Amma in ya zamanto ba yadda zaka yi sai kai tarjih, in ya zamanto ba yadda zaka yi to haƙin uwa shine muqaddam, shine abin gabatarwa akan haƙin uba. To amma anan iyaye saboda rahamarsu su sauƙaƙa ma ƴaƴansu yin birru a gare su, kada su ɗauki wato haƙƙinsu da yake akan ɗa shine abin da za su yi amfani da shi don su tirsasa ma abokin zamansu. Uwa tana so ta tirsasa ma uban saboda ba sa tare ko suna tare, ba yi mata abin da take so ko kuma ya yi mata kishiya, tana so ta huce haushi sai ta sa ɗan a tsakiya ta sanya shi a halin da dole sai ya saba ma Allah ta fuska ɗaya ko ta wata fuska. To kaga a nan wajen ba ta nuna rahama irin ta uwa ba, ko kuma aka ci shi ma uba. Don haka iyaye su ma su tausasa ma ƴaƴansu wajen taimaka musu wajen bin Allah. To sannan idan wajen saban Allah, dama wannan idan wajen saban Allah, idan ba a saɓin an kaiye shi ba da saban Allah ba, idan wajen saban Allah ne ba za a bi su ba. Amma shi ma saban Allah akwai tafsir, idan wajen haƙƙin Allah ne akwai tafsir, akwai haƙƙin Allah na wajibi shine ba za a bar shi ba, amma haƙƙin Allah na mustahabi za ka iya barin sa don yadda iyaye, kamar iyaye su ce ma mutum ya daina azumin tatawwu'i. Imam Hassan al-Basri yace ya bi su, Allah zai bashi ladan tatawwu'in sa da ladan biyayya ga iyaye. Amma kamar nafila, Imam Ahmad da aka tambaye shi, mahaifinsa ya ce wai ya daina yin nafilfil, ya fi sunsa sun yi yawa. Yace ka bi mahaifinka amma ka daina, amma kar ka daina nafila, ka san yadda za ka yi kai nafila ba tare da ya sani. Yauwa shi ne kamar a ciyo masa giya ko a kai shi coci, Allah ya kiyaye, wannan ba za a bi shi ba. Sai dai ko da yake wannan an ce yana daga cikin idan kamar mutum mahaifiyarsa ba musulma ba ce, ba ta da wanda zai kai ta coci, sai shi abin nan akwai daga cikin fatoyin waɗansu daga cikin magabata, ba zan iya kiyaye kowa ne ba, kan cewar tunda haƙƙinta ne ta yi addini, kuma irin addini ta kenan, kuma Allah ya ba da dama a aure su a zauna tare da su sai ya taimaka mata wajen wannan. Ai ba shi ne zike yi ba, ba shi ne yake yi ba, ɗan ne, ɗan ba mijin ba, miji ba zai ba, zai dai ƙale ta taje, amma ba zai hana ta ba, amma ba zai kai ta ba, ba zai ba ta kuɗin mota ba. To sannan Allah ta'ala ya ce waqtidnahuma janaha dhulli minar rahma, sannan ka sassauta wato kayi musu kayi tawali'u a gare su, ka kankan da kai a gare su, shine aka ambaci yadda ake kankantar da kan, aka yi masa kinaya, wato shine ta hanyar sassauta a janibi, wato shine kada ka nuna izza bal ka nuna kaskanci, ka sunkuyi da kai, ka sunkuyi da murya yayin da kake musu magana, duk wani abu na kaskanci kai musu, su zamanto kamar su ne sarakuna, kai bawa ne a gabansu, domin ya zamanto duk abin da suke bukata ba za su ji nauyi, ba za su ji shayin su gaya maka ba, umarni kawai za su baka akan abin da in wani ne sai dai su roƙa, in kai ne sai dai su baka umarni. To ka zamanto ka sa su a cikin wannan halin, to wannan za ka yi musu wannan ne minar rahma, na daga rahma. Wato an ambaci in, wato fa'idar ambaton rahama a nan wajen don a nuna kan cewar ana za a yi intikali daga wannan rahamar da kai za ka nuna musu zuwa ga rahamar Allah, su sun yi maka rahama a lokacin da kake bukatarta, a lokacin da babu wanda zai maka wannan rahamar, wanda Allah ya sa da zai maka wannan rahamar in ba su ba, domin da sun tsallake sun barka shi kenan ba kai, sun yi maka rahama domin ka rayu, to kai a lokacin nan ka take zaman to rahamar da zaka yi musu dan karbu da su ne kamar yanda wanda yake goye mahaifiyarsa tana dawaki ya tambayi Abdullahi ibn Umar yake cewa ya Aba Abdurrahman kana ganin na soki haƙƙin mahaifiyata na cika haƙƙinta yace a'a yace kai lokacin da take goya ka dan karayu ne kai kuma kana goya ta dan ta mutu ka huta kaga rahamar da banci ita tana jin tausayinka saboda me dadi take ji tana goya ka dan goya ka din da take yi zaka rayu kai ko kana yi ne kana cewa wai yaushe zan daina wannan wahalhal yaushe zan huta ne in rabu lafiya da ita tunanin da kake kenan Abu Abdurrahman yace masa baka cika haƙinta ba to ka san wannan cewa duk kaskancin da kai ne daga rahama ba za ka cika rahamar da kai ba sai ka hada da nema daga wajen Allah sai yace wa qur rabbirhamhuma sannan ka rinka cewa ya ubangiji na kai musu rahama kama rabbayani saghira irin yadda suka yi min rahama suka rene ni ina kankani domin wannan rahamar ka san ba za ka iya rama ta ba sai dai ka ce Allah ya musu rahama sai dai ka ce Allah ya rama musu rahamar da suka yi maka to wannan shine bayan wato duk bayan kai wannan na abubuwa na zahiri na duniya to sannan kuma ka dangana ka ce to Allah kai musu kyakkyawan sakamako kaga an ce wanda ya muku kyakkyawa ku gode masa ai ku rama masa idan ba ku iya rama masa ba to ku yi masa addu'a har ya ga kan cewar kun rama masa to su bayan kai musu mukafa'ar ta hanyar kyautatawa to sannan kuma kai ne sannan kai addu'a to wajen wannan addu'ar daidai gurgudu amma kamar yanda aka ruwaito daga wajen wanda daga cikin magabata Sufyan ibn Uyayna yace idan mutum yayi addu'a ga iyayensa bayan kowace tahiyya ta kowace sallah ta farilla to yayi aiki da wannan aya ya bi umarni saboda haka wanda yake yi kawai in yayi zikirin safe sannan zai tuna iyaye ya musu har yanzu bai aiki da wannan ayar ba abinda tafsirin salaf suka ce magabata Sufyan ibn Uyayna imamu ahli makka ɗaya daga cikin a'imma din at-tabi'in tabi'in sa'an malik ne yace mutum yayi musu addu'ar bayan kowace tahiyya kafin ya sallama yayi musu addu'ar rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah ka ji kansu kuma yanda suka yi mun suka rene ni ina karami an tambayi malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar cewa ko yaushe idan mutum ya dago daga sujada addu'ar da ake yi tsakanin sujada biyu ya sanya addu'ar Allah ya ji kan iyayensa a lokacin yace ya dace dan isa matuƙa wajen nagarta a gare su wato kada mutum yayi kaskanci da su da kai ya kaskantar da kansa dan mudahana mecece mudahana kana buƙatar wani abu domin su maka saboda haka sai musu dadin baki dan su maka a'a kada kai kai ne dan rahama sannan kuma a cikin wannan ayar akwai ishara ga cewar addu'ar da ga uyayensa karɓaffiya ce domin yin aikata umarni ne dan haka waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka yi istinbadi daga wannan cewa addu'a ce mustajaba addu'ar da ga mahaifinsa to kuma dama tana daga cikin jinsin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana karba du'aul ah li akhihi bi dhahril ghaib addu'ar dan uwa ga dan uwa a gaibu bayan baya gani domin iyaye yan uwa ne a imani to sannan kuma da hadisin Abu Huraira da yace idan mata ibn adam inqata amaluhu illa min salah idan dan adam ya mutu ayyukansa sun yanke sai ta fuska uku daga ciki yace waladun salihun yad'u lahu da salihi da yake masa addu'a kage ya nuna da salihi da yake masa addu'a ana bashi lada aikin sa ne saboda haka kage ya nuna cewa addu'a karbabbiya ce kenan tunda da ba karbabbiya bace zai zama to baina kenan bainal khawfi war raja amma da aka ce ana bashi lada ta nan wajen ya nuna addu'ar ga mahaifinsa ga mahaifansa ko ɗaya daga cikin su karbabbiya ce to sannan kuma Allah ya zaburar da mu akan ikhlasi ai haka dan Allah yace rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah ya san abin da ke cikin zukatanku kada ka ce kana yi ne dan wata maslaha taka dan kana ganin yana da wadata saboda haka kada ya je wani abu wanda zai haramta maka rabo a cikin gado din ya je ya ce ya samu kaso mai girma ya bayar da shi a cikin wasiya dan ya rage maka abinda zaka samu saboda haka kana kyautata masa dan wannan ne a'a Allah ya ce to in ma kai dan wannan ne rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah ya san abinda ke cikin zukatanku wannan ta isa zajir duk abinda kake Allah ya sani wato abinda kake abinda zuciyarka hatta kai kanka banka so ma zuciyar ka ji ta fada a wajen Allah a bayyane yake ko ya a wani hali ne Allah ya san abinda ke cikin zukatanku in kun kasance salihai wato kun zamanto na kirki kuma kun kasance masu komawa ga Allah shine fa'idar ka fa innahu kana lil awabina ghafura ai in kasance salihai masu yawan komawa ga Allah to Allah mai gawan gafara ne ga masu yawan komawa gare shi al awab shine wanda yake sabo kullun a cikin komawa a cikin kiwon Allah yake cikin muraqaba yake kullun cikin muraqaba yake yana kokari ya kasance akan daidai ko kuma wanda yake daga yayi ta tafsiri zai tuna sai ya sauri ya tuba ya koma ga Allah dukkanin su awab ne to Allah mai yawan gafara ne ga waɗanda suke haka ma'ana in sun yi laifi Allah yana kyale su yana daga cikin sifar awabina da yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu sallar walaha a lokacin da hantsi ya soma zafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul awabin hina tarmudul tifal sallar masu yawan komawa ga Allah shine lokacin da dan marikin raƙumi yake tashi daga inuwa yake tashi daga cikin yashi yana neman inuwar da zai fake bayan ya ji sanyin safiya ya tafi zafin hantsi ya soma zuwa irin wajen 11 din nan 10 da rabi 11 11 da rabin nan to wannan sallah a wannan lokacin ita ce salatul awabina sallan masu yawan komawa ga Allah Allah ya sanya mu a cikin su to kun ga an rafe masu yawan komawa ga Allah a cikin sifar birrul walidain nagarta ga iyaye kyautata ma iyaye dan ya nuna cewar kyautatawar ta kai zuci kyautatawar ka kai zuci duk wani abu da mutum yake so a duniya idan ya sanya neman yardar iyaye a gaba Allah madaukakin sarki zai bashi a duniya da lahira dan aka kada mai wasa da shi za a yi musu addu'a a sujada halin da Allah yake karban addu'a za a yi musu addu'a a sujada kuma wato ga wani dan abin nan a alkorama a ramma tunda Allah yana karban addu'a ta iyaye sai ka raba ta kai ma ɗan bukatar ka kace Allah ka ji kansu kuma Allah kai mun kaza in kana da bukata ka raba ta da addu'ar iyaye saboda ita addu'ar iyaye karban baki to kuma Allah karimi ne in ya karbo abu ba zai ce na karbo wannan ba zan karba ba kamar yadda malamai suke cewa ka buɗe addu'a da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kare da salati salatin annabi sallallahu alaihi wasallam karbabbe ne Allah ya karbi farko ya karbi karshe ya watsar da tsakiya a ba dabi'ar alkarimu bane to haka zalika wajen iyaye idan kana da bukata ka kaddama kai shimfida bayan kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai shimfida da roƙa musu rahmar Allah Allah sai ya karbi wannan to sai ka goya da taka sai Allah ya karbi gabaki daya Allah ya karbi addu'a mu Allah ya ji kan iyayen mu Allah ya musu rahama kamar yadda suka yi mana tarbiya muna yara اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أكون وانام ينا فنشي أنا أثبت النصر ينا تكن حال جنيا أمنا روكم الله مدوك تنسركي باش لا تيا الله ياي مسا أكون تبعي الله إتما تاهد إذا إبتلائي نا ما سوچو تتا daga cikin shaydanu na mutane da na aljanu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kwato ta daga sharrin su ya raba ta da sharrin su ya mata maganin sharrin su ya sanya ta cikin kariyarsa da amincinsa daga sharrin su Allah ya kuma tsare duka ya kuma watsa dukkan mummunan shirin da suka yi da kaidi da suka yi a kanta Allah kare mu da kare mu dukkan musulmi da kare ɗan uwan mu da iyayen mu da matan mu da ƴaƴan mu da ƴan uwan mu da dukkan musulmi baki daya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka inganta imaninmu Allah ka inganta addininmu Allah ka saukar da wadata a cikin wannan al'ummarmu Allah ruwan da kake ba mu Allah ka sanya albarka a cikin sa Allah ka sanya albarka a wannan damuna tamu Allah ka ba mu girbi mai albarka mai amfani Allah ka ba mu girbi mai yawa mai albarka Allah ka saukar da alkhairinka a cikin wannan al'umma tamu Allah muna roƙonka da ka ba mu dacewa da daren Lailatul Qadr ya Allah za mu fuskanci goman ƙarshe na wannan wata Allah ka sanya mu cikin iltatu ka sanya mu cikin waɗanda kai musu muwafaka da dacewa da daren Lailatul Qadr masu niyyar itikafi Allah ka sahale musu yin wannan ibada da ita ta fuska da ta dace da yardarka da sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka bamu dacewa da kofofin yardarka da kofofin falalarka a cikin wannan goma na ƙarshe ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka da ka bamu shugaban ƙasar mu lafiya Allah ka inganta lafiyarsa Allah ka bashi lafiya Allah ka yaye masa abin da yake damun sa na cuta Allah ka inganta lafiyarsa Allah ka inganta mulkin sa Allah ka dawo da shi lafiya Allah ka inganta mulkin wannan ƙasa Allah ka bamu zaman lafiya a wannan ƙasa wanda suke so tayar da fitina a wannan ƙasar tamu Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin fitinar su da sharrin su Allah abin da yake nema ya tashi na fitina a cikin kasashen musulmi musamman kasashen Khalij tsakanin Saudiya da Qatar Allah kai maganin wannan fitina Allah ka hada kan musulmi ka hada kan kalmar su akan alkhairi da gaskiya Allah muna roƙonka ka ije dukkan sharri daga wannan al'ummar mu masu neman al'ummar musulmi da addinin musulunci da sharri da mummuna Allah kamar yadda kai dinsu akan su Allah ka tsare mu daga sharrin su kamar ka sanya dukkan shirin da suke ya zamanto akan lalata kawukan su ne ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.